أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmi, a yau muna 21 ga watan Ramadan, hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1436, wanda ya dace da 8 ga watan 7 miladiya shekara ta 2015. Muna cikin tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin suratul Baqara. Ajiya mun tsaya aya ta 281, a yau za mu tashi aya ta 282 a shafi na 48. Ya ayyuhal ladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله، فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إهداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله،
ina ganin dai hatta da alaramma da duk wanda ke saurare ya dai gane wannan wuri an ja aiki tunda alaramma majiki ne ya gaya mai wannan ita ce aya wadda tafi kowace aya tsawo a cikin alqur'ani koda ku ba ai bayani ba kaga matsayin shahi guda take a cikin alqur'ani baka taba ganin wata aya ba wadda take shahi guda in ba wannan aya ba ina fata an fahimta jamhurin wato malamai sun yi ittifaki cewa wannan ita ce aya wadda tafi kowace tsawo a cikin alqur'ani illa duk cikin tarihi ni dai malami guda ni gani mai at-tahrir wa tanwir ibnu ashur yake ganin wannan aya ba ita bace tafi tsawo a cikin alqur'ani amma duk tarihin da muka sani da littafin ulumul qur'ani da komai in ba ibnu ashur ba malamai suna cewa wannan ita ce aya wadda tafi kowace aya tsawo a cikin alqur'ani sannan kuma in an samu aya wadda tafi kowace tsawo sai an samu aya wadda tafi kowace aya gajarta ce alqur'ani to sai aka yi sabani wadansu sun kace mudhammatani ita ce aya wadda tafi kowace zama gajeruwa a cikin alqur'ani amma hakikatan ba gaskiya bane akwai thumma nazar domin in kace mudhammatani mud akwai harufa guda biyu ha uku ham mimun kinan tana da shadda kaga biyu sun zan biyar ma akwai alif ta akwai biyu sun kai harfi guda takwas ga nunu kaga kuma akwai maddul lazim wajen karantawa tana da tsawo idan za a karanta ta irin yadda ya kamata ba irin yadda wadansu limamai suke karantawa ba maddul lazim ya zan wajibi a jashi sittu harakat mudhammatan to kaga idan an kace za a karanta ta ka tayi tsawo amma thumma nazar kaga thumma harfi uku ne domin mimun tana da shadda mimun guda biyu da sa'un nazar da nunun da ba'un da ra'un kaga harufa ne guda shidda shi yasa waɗansu sai suka zaɓi waɗannan ayoyi amma waɗansu malamai suka ce in muka kalli harufa harufa misali yawan adadin harufa to hamim ita ce aya mafi gajirta domin harufi ne guda biyu kaga hamim da ha'un ne da mimun amma in muka kalli cikin hamim akwai madda zaka ja hamim amma thumma nazar kaga ita ko wajen karantawa ta fi zama gajeruwa to sai suka ce wajen karantawa thumma nazar ita ce aya mafi zama gajeruwa a cikin alqur'ani amma wajen harufa hamim ita ce aya mafi zama gajeruwa a cikin alqur'ani to shi yasa kaga waɗansu suna da wayo dun Nijar inda zaka cewa ya baka samun limamin da ke yin sallar tahajjudi ko tarawihi da ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaini ila ajrin musamma amma in dai thumma nazar kake so da mudhammatani zaka samu wani limami shi ya dauki thumma nazar sai ya ce wa mutane ku zo dan da ba su sallar nan duk wani wanda ya ga sallah bata lokaci ce domin shi abin da ya dauki sallah nauyi to yana so ayi a ƙari to sai ya ce to muni bani zuwa wuri kaza ina yake so inda aka thumma nazar da an ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin thumma nazar Allahu akbar yake nan ayi raka'a goma a ƙari sosai inda so kai shi kuma wani yayi so inda aka mudhammatani غير المغضوب عليهم ولا الضالين مدحمتاني الله اكبر تيجي نفس زي فكاس نان ده نان سن قاري صلاه كاغا ابين يا زن واسا ايه مي صلاه da ake son ya samu natsuwa a a su ba wannan za a samu ba su sun jadi gajeruwa aya wadda tafi koce zama gajeruwa ayi maza maza a karanta a duka a kari ga eh eh sai raka'u in yace wato ghayril maghdubi alaihim wal dhalin qul huwallahu ahad shirku'i allahu samad shirku'i lam yalid wa lam yulad shirku'i wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka raka'a hudu sun samu kenan yanzu shi qul huwallahu nan da ita ce zai ba mutane sallah eh an tambaye ce qul huwallahu an hudu tana da lada mai yawa an ce matsayin izhi 20 take ta'dil thuluthul qur'an shi kiran magana ta kadi kaga wannan duk wasa ne muke yi da addini wannan yana daga cikin sababin da yasa in ana addu'o'i ba a karba domin mun dauki addini wasa alhali ko Allah yace kada mu dauki addini wasa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu dinakum huzwan wa la'iban min alladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin kada ku zaman to ku rike addinin ku wasa kamar yadda wadanda suka gabace ku sun dauki addinin su wasa ina fata an fahimce ni kenan addini wanda kai ga dauki sallah wasa to sifa ce daga cikin sifofin kafirai da munafikai wa idza nadaitum ila salati takhuduha huzwan wa la'iba idan aka kira sallah sai su dauki sallah wani abin wasa ce haka haka munafikai da kafirai suke kallon sallah to kai da an musulmi ka ce liman yana damun ka ina ne imanin mu yake da zamu tsaya mu yi sallah mai kyau mu yi azumi mai kyau mu bi Allah sau da kafa ba yadda za a yi wa ummatar jahili mu an gane ni amma addini yanzu na musulmi wasa ne kawai kai wani da gani ka san wallahi ba addini yake ba sauran shi da yake bi Allah ya gane da mu to ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani dama aya za ta bude da kira zuwa ga masu imani domin su ne ake son su saurara don su amfana idza tadayantum bidainin idan kuka yi mu'amala ta bashi shine tadayantum idan wato kuka yi mu'amala sashen ku yabba sashe bashi domin abu ne wanda zai iya faruwa a rayuwa Allah ya san da shi bidainin ta hanyar bashi waɗansu malamai sun kace nan da anka kawo kalima ta addain ta zo ne litta'kid saboda a ƙarfafa magana asalin magana idza tadayantum idan kuka yi mu'amala da bashi amma sai anka ce bidainin dan ta'kidi akwai lokacin da ake kawuwar wato lokacin in ana so a ƙarfafa magana sai a sake tabbatar da ita ina fata an fahimce ni kamar a tambaye ka a ce mina naka ce kace ni na nace kaza kuma naci 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 to wannan naci 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 ta'kidi ne an gane wannan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim fawailun kalima azaba ta tabbata lilladhina yaktubuna alkitaba ga waɗanda suke rubuta littafi sai ce biaydihim da mi da hannayensu alhali ko da mi ake rubuta littafi ai da an ce yaktubuna suna rubutawa sai an kawo hannu ba Allah subhanahu wata'ala ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum kaga wa ma min dabbatin fil ardi sai Allah ce wala ta'irin babu wata dabba wanda a cikin kasa wala ta'irin kuma babu wani tsuntsu sai Allah ce yatiru wanda yake yin wato hira ko mu ce fira bijanahihi sai aka ce da fika hikai ne ai ko ba kawo hikai ba an san cewa tsuntsu baya yin hira in babu kafin kai amma saboda ta'kidin magana shi sa aka kawo bi aidihim sannan saboda ta'kidi an ka kawo bi janahihi mun fahimci wannan idan kuka yi mu'amala bidainin wato da bashi ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci wanda an ka yanke abin sanya ma suna to faktubuhu ku rubuta shi kaga dainun bashi abinda ake ce ma bashi in ji malamai sun kace ma sabata fi zimma abinda ya ratayu a wuyan ka wanda ake biyar ka bashi da yawan mutane in an ce ana biyar mutum bashi sai su zo tsammanin kuɗi ne a ba sai kuɗi ba ana iya bin mutum bashi na kuɗi ana iya abin mutum bashi wanda ba na kuɗi ba ko na aiki guda abinda ya kama da haka yanzu misali bashi na kuɗi shine in zo in ce maka ina buƙatar karamta min jika goma in karamta min jika goma ka bi ni bashin jika goma ko ba haka nan bane ha to ko kuma yanzu mutum ne muka yi alƙawari da shi zai nome min gona sai ni bashi jika 100 na noman gona zai nome mini gona lokacin da yake yin aiki bai nome gonan nan ba sauran aikin nan bashi ne ake biya sai mun gane wannan mai gidan haya idan ni bashi kuɗi na turamuwa ni shiga gidan shi idan turamuwa ba su cika ba wannan lokaci bashi ne nake biya sai an gane wannan da kyau idan ka auri mace baka bata sadaki ba sadakin da zaka bata ba kuɗi bane aiki ne zaka yi mata ko aiki ne zaka yi mata kamar yanzu Annabi Musa kun ga ya gabatar da sadaki sannan anka bashi mata da kuma ya auri wannan mata to lokacin da yayi saura wanda suka yi alƙawari da shi da wancan bawan Allah to wannan lokacin bashi ne sai ya biya shi dan haka bashi yana iya zaman tuwa kuɗi yana iya zaman tuwa kuma ba kuɗi ba an gane wannan ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci wanda aka sanya ma lokaci malamai suka ce to wannan yake nuna cewa bashi sai an sanya mai lokaci bai yiwa a zo a doki bashi yanzu irin bashin ga da muka yi ba ni jika biyar nan sai ka ce mutum yoshi zaka bani sai ce kai da jika biyar nan ce ka bani in kana bani ka bani in baka bani ka bari a ba a yin bashi hakan ga shari'a cewa ta yi ila ajalin musamma domin malamai suka ce bashi yana da hali guda uku ta hanyar lokaci ko dai ya zamanto bashi ne ila ajalin musamma an sanya mishi lokaci na baka jika 100 bayan sati biyu zan karbi jika 100 ko kuma ya zamanto ila ajalin majhul a sanya mishi lokaci amma wanda yake an jahilci lokacin in ce maka ba ni jika 500 sai alhaji wani ya zo to kaga zuwan alhaji wani ba a sani ba ko zai zo ko ba zai zo ba ko ba haka ba mai yiwa zai zo yau mai yiwa zai zo gobe mai yiwa sai bayan wata 6 zai zo mai yiwa sai bayan shekara daya kaga majhul ne wannan shi ma akwai wato gharar akwai wato hadari da asara a cikin shari'a ba ta yarda da wannan ba sannan ba a cewa a karbi bashi ila ajalin ghairi musamma, kawai ba a sanya lokaci ba, kawai na baka bashi shikenan, na baka bashi sai sayar haji. An gane wannan, wannan kaddara ce, ba bashi bane ko ba gaskiya ba, sai waɗanda ga cewa a ba su bashi har ranar tashi alkiyama su biya, waɗanda suke ma Allah ta'addanci, sai wani kaza ya ce maka da Allah ba niji ba ka ce ka yarda da Allah ba, to ba niji ka goma sai ranar tashi alkiyama in mun ji gaba Allah in baka. To irin wannan ba a bashi bashin, kuma wannan magana an rubuta ta ranar tashin alkiyama zai karbi amsarta, ko ba haka ba? Mutum bai zo ya ce maka ni na yarda ka bani jikka 500 sai gaban Allah in kayi imani da Allah ka zo ka karbi abinka, sai ka hana mishi saboda wannan mutumin ne, ba wai dan saboda kai baka yarda ba akwai ranar tashin alkiyama, a'a saboda wannan mutumin yayi wato ya keta haddin ubangiji. An fahimce ni? Domin mutumin da bai jin tsoro, bai jin tsoron tashi gaban Allah da haƙƙin waɗansu, wannan mutum kai da kanka bai dace ma kai mu'amala da shi ba, balle ka ɗauki bashi ka bashi, ba zan baka bashi ba, kuma za a yi ranar tashin alkiyama, kuma za ka ga sakamakon ka ranar tashin alkiyama. Mun fahimci wannan da kyau? Don haka dai dole a sanya lokaci ila ajalin musamma, a ɗauko bashi zuwa lokaci kaza. Wani na yiwuwa ya ce mini to ai yanzu mutane suna karɓar bashi tsakanin wajunansu amma ba su sanya lokaci, sun saba ma shari'a. An gane wannan? Zan karɓi bashin ka idan za a yi magana to daga nan zuwa sati biyu, in ka san daga nan zuwa sati ma za ka samu, to kana iya ce mai to daga nan zuwa sati biyu, sai ka ƙara idan har zuwa wani zai dawo, shi wannan wanin ba ka san lokacin da zai dawo, kana dibin nan da wata biyu zai zo, sai ka ce mai ina so nan da wata uku kenan, ko da dai ya ƙaru in ya zo za ka karɓa, amma ka ce sai wani ya zo, zuwan wani Allah ɗaya san zai zo, ta yiwu ya mutu yau, ta yiwu ya mutu gobe, kana zancen zai zo, kaga wannan shari'a ba ta yarda da shi ba. An gane wannan? Faktubuhu, Allah ya ce ku rubuta shi. Waɗansu malamai suka ce to wannan al'amru yaqtadi alwujub, idan aka yi umurni yana nufin abu ya zama wajibi. An gane wannan? Domin daga lokacin da umurni ya zo daga na sama zuwa ga na ƙasa ya zama wajibi. Idan general ya ba solda umurni ya ce yi kaza, to umurni ne ya ba shi, ko ba haka ba? Amma in solda ya zo wajen general ya ce ina son a yi kaza, idan solda ya zo wajen general ko kapitan ko kaporal ya ce ina son a yi kaza, ma'ana ba so yake ba, yana roƙo ne a ɗan yi mishi. An fahimci wannan da kyau? To Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu wanda a saman Ubangiji, mu bayin shi ne idan ya ce ko aikata abu ce nan ya zama wajibi. Faktubuhu, in ji malamai sun kace ya zama wajibi. Amma da yawa daga cikin malamai sun ce ka'ida ta malaman usulul fiqh shine al'amru yaqtadi alwujub ma lam tujad qarina allati tasrifuhu ila an-nadbi, wato in Allah ya yi umurni wajibi ne, amma matuƙar ba a samu wani abu wanda zai nuna wata alama wadda za ta nuna cewa ba wajibi ake nufi ba. Domin umurni yana iya zamantowa tilas, wani lokaci kuma umurni yana iya zamantowa na zaɓi ne, ko ko yana na kyautatawa ne. Misali da Allah ce wa aqimus salata, ku tsayi da sallah, wannan umurni ne na wajibi. Babu wata aya wadda za ta ce wa yin sallah mandubi na ko ko mubah na, in ka ga dama kai sallah ko ka bari, a'a umurni ne na wajibi, da ka bar sallah zaka kafirta. Mun fahimci wannan da kyau? Amma nan da Allah ce faktubuhu, ku rubuta shi, sun kace wajibi na, domin Allah ce sai an rubuta. Sai waɗansu malamai suka ce a'a, mu mun samu qarina, mun samu wata alama wadda take nuna cewa ba wajibi bane, domin Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanata, idan sashen ku ya amince ma sashi, to shi wanda anka amince ma ya bada amanar nan, kaga nan Allah bai zance a rubuta ba. An gane wannan da kyau? Wannan sai nuna cewa ashe rubutawa ba wajibi bane, illa da Sheikh Usaimin yake cewa ko da cewa mun ce rubutawa ba wajibi bane da wannan aya, amma shi yana ganin akwai halayen da zai iya zamantowa wajibi, shine lokacin da ya zamanto wanda za a ɗaukan ma bashin haƙƙin shi yana ba a kanka ba yake, kai na za ka ɗaukan mai. Yanzu misali kai waliyin maraya na, to marayan nan za a ciwo mai bashi, to ya kamata a rubuta. Don mi? Don saboda in kai ne karan kanka, duk abin da za a yi saboda kai za a yi, ko justice za a da kai za a je, amma wannan maraya da ka ciya ma bashi, in babu takardu za a ce ka ci amana dai. An gane wannan? Ko ko wata rana in ya girma ya ce a'a shi bai san da wannan magana ba, amma in ga takardu an rubuta tabbas magana ta riga ta kare, shi yasa wannan magana ita ma abin dubawa ce. To wal yaktub bainakum katibun bil adl, mai rubutu wanda zai rubuta tsakankanin ku na bashi ya rubuta bil adl, da adalci. Kada ya kalli wanda ya ba da bashi ya ce kai mai kuɗi na, bari ya zo wajen rubutawa tunda 'yan miliyon na rubuta mai nafsan mil bai komi, ka san mai kuɗi na kuma harkoki sun yi mai yawa bai ma ganewa, ka san ya ce to tunda talaka ne bari a dan ai mai dubara, ko ko ya jibi ai wannan wanda za a rubuta ma ina da adawa da shi, to bari tunda miliyon ɗaya ne ya rubuta miliyon ɗaya da jika ɗari sai ya biya su. In ya yi hakan ga ya yi zalunci, ya yi rubutu da adalci. Da wannan malamai suka kafa hujjar cewa ashe rubutu tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi. An gane wannan? Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al'umma ta wannan lokaci ummiya ce, ma'ana al'umma ce wadda ba ta rubutu ba ta san rubutu ba kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayk huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum kaga nan ummiyina su ne wadanda ba sa rubutu sadan ba sa karatu to ba ana nufin dukkan al'umma haka take ba a'a mafi yawancin ta bata iya karatu bata iya rubutu ba amma nan da Allah ya ce faktubuhu a rubuta idan da wannan lokacin babu rubutu da Allah ba zai umurni a rubuta ba an gane wannan da kyau sannan kuma sulhul hudaybiyya lokacin da aka yi shi an yi rubutu wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a rubuta sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rubuta wasiƙoƙi zuwa ga shugabannin ne na wancan lokaci zuwa ga Kisra da Kaisara da wane ne da wane ne in kana diba kutubus sira zaka gansu wannan lokaci idan babu ilimin da za a rubutawa da ba za su samu damar su rubuta ba sannan waɗansu sun ce kai uwa uba alqur'ani an rubuta shi da wancan lokacin mutanen musu iya rubutu ba da ba samu alqur'anin ba an gane wannan da kyau faktubuhu ku rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adl mai rubutawa wanda zai rubutawa tsakanin wanda zai amsar zai karbar bashi da wanda za a ba bashin ya rubuta bil adl da adalci Allah ya ce to wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah alkatibu mai rubutu wala ya'ba kada yaki an yaktuba ya rubuta kama allamahu Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi domin asalin musulmi suna taimakekeniyan juna idan na iya rubutu ya kamata in taimaka ma dan uwa na musulmi ai shi yin rubutun ba zai cutar da ni ba amma wani take ce a ni ba a sani cikin rikici ni ba mai sani cikin rikici ni ba rubuta komai a ba haka bane musulmi suna taimakon juna ne Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan sannan kuma nan Allah ya ce kama allamahu Allah saboda a tunatar da shi ni'imar Allah subhanahu wataala Allah ne ya sanar da kai allamal insana ma lam ya'lam Allah ne ya sanar da kai to idan Allah ya sanar da kai kada kai wato na farko kai dagawa ka san wani in shina da dan ilimin shi ko shina da karatu ne sai shi rinka mutane girman kai wannan shine abinda ma yasa da yawan mutane yanzu suna gudun daliban ilimi da malamai saboda da yawa daga cikin su yanzu girman kai ya kama su shedan ya ce musu in kana mallabi ka rinka tinkaho ka rinka nuna ma mutane kai wata tsiya ne saboda a gane darajar karatu waye ga ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai girman kai bane ko ba haka ba sannan yana son mutane yana jawo su ga jiki ha Allah ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalb lam faddu min hawlik sai kaji malam ya ce a shi kaza ba a yi mai kaza ba a yi mai kaza kaga mutum kullum abin da yake girman kai a sa manya manyan sutura ana walakantar da mutane ko kuma mutum yana da karatu yana da kananan shekaru amma kuma yana ma mutane masu girman shekaru walakanci wannan duk abu ne wanda ba a bukata sai domin Allah ne ya baka ka tuna Allah subhanahu wa ta'ala baka wannan ni'ima ba don kai kana dan wane bane don in ka ce ni don saboda ina dan wane ne na samu to akwai wanda ya yi ubanka matsayi kuma iyaye ba su samu wannan abin ba ko ba haka ba in kana ganin don kana dan wane na to in kuma kana ganin don kana wane na to akwai wanda ya fi ka matsayi kuma bai da wannan ni'ima ina ba ta amince ni don haka yarda ce ta ubangiji kama allamahu Allah sai ya tuna Allah ya yi mai baiwa sai ya yi amfani da wannan baiwar tashi don ya samu babbar rabo ranar tashin alkiyama don haka in Allah ya baka ilimi kada kai ka tinkaho in Allah ya baka mulki kada kai ka tinkaho in Allah ya baka wata ni'ima kada kai ka tinkaho me za ka yi da wannan ni'ima shine kai kokari kaga ka amfani al'umma da wannan ni'ima da Allah ya baka shikenan in Allah ya baka kudi kaga kai kokari ka taimaki al'umma in Allah ya baka ilimi ka karantar da al'umma kai ma al'umma wa'azi ka gaya masa gaskiya shine abin da ya kamata kai kokari kuma kai aiki da ilimin nan naka don ka zamanto abin koyi a cikin al'umma wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah Allah ce falyaktub ya rubuta wal yumli lil ladhi alayhi al haqq wanda haqqi yake akan shi wanda za a bi bashi kenan wal yumli sai ya gaya mishi ya rubuta malaman zauri sun kace sai ya shifta ya an ce shiftawa wanda yawan mutane ba su gani bi a shiftawa ma'ana ya hudi yace ni wani dan wani ba dole ba su ya ka dan wani ni wani in an san suna ne ana biya ta bashi na karbi bashi na kaza ga wani yana fada ana rubutawa domin haƙin yana akan shi an gane wannan shi kuma wanda zai bada bashin yana saurare kenan kaga shi wanda ga fada ikrari ne ya tabbatar da annabi ne shi ko wannan yana saurare in an rage wani abu ne ce a dakata kar ka rubuta haka dan ko ba haka ba to haka shari'a ta ce ayi falyaktub wal yumli lil ladhi alayhi al haqq wal yattaqillaha rabba yaji tsoron Allah subhanahu wataala wala yabkhas minhu shay'a kada ya rage mishi wani abu kada ya rage daga cikin haƙi in an rubuta yana rubutawa domin shi amintacce ne tayu wanda zai bayar da bashi bai san rubutu ba. Ta yi wanda ke faɗa bai san rubutu ba, amma wane ne wasiƙa tsakankanin su shine wanda zai rubutawa. Shine ne gaya muku cewa yana iya ya rubuta miliyon ɗai ya ƙara jika ɗari, ko kuma miliyon ɗai ya rubuta jika ɗari tara. Kaga idan aka je wajen alƙali, ko aka je wajen shari'a, ko aka je gaban juji, abinda an rubuta shine za a yi aiki da shi. Kaga waye wannan zaluncin? Shine wani mai rubutawa. Shi yasa Allah ce wala yabkhas minhu shay'a. Allah ce ya ji tsoron Allah na farko, domin in mutum bai ji tsoron Allah to kai kai ta kanka. Wanda bai ji tsoron ya keta dokokin Allah ba, babu wanda yake jin tsoron ya keta dokoki ne. In kaga mutum bai ji tsoron Allah to wallahi kai ta kanka da shi. In kana da makwabci wanda bai ji tsoron Allah, kullun kai fata Allah shirwa ku lafiya. Domin mutumin da bai ji tsoron Allah babu abinda bai iya aikatawa. Ina fata an fahimce ni. Wal yattaqillaha, yaji tsoron Allah rabbahu ubangijinsa, wala yabkhas minhu shay'a, kar ya tauye wani abu daga ciki. Fa in kana alladhi alayhi alhaqu, idan wanda haƙi yake a kansa, wanda za a bi bashi ko wanda ake biya bashi, safihan wawa ne, ya an ce wawa shine wanda hankalin shi bai tabbata ba 100%. An gane ni, zaka iske wani mutum wawa ne, ko da ya girma ya kai shekara 20 wawa ne, ya kai shekara 30 wawa ne, hankalin shi bai ga kanshi. An gane ni, shi yasa mutum in yana maraya, ko da ya girma in anka akwai wauta tare da shi, ba bashi dukiya tai. Domin yana ita ya banda wawa, wanda bai iya tasarrufi ba, aw da'ifan, ko ko yana da rauni. An gane ni, aw la yastati'u an yumilla huwa, ko ko bai iya yayi bayani yace ana biya ta kaza, mai yuwa kurma ne. To shi ko kurma bai iya magana, dole sai ya wakilta wani, ko ba haka ga ba? Aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli, waliyin shi ko kuma wanda ya wakilta, idan kurma ne wanda ya wakilta ya faɗi haƙƙin akan shi, ko kuma idan maraya ne to wanda yake waliyin maraya mai kula da shi, shi zai faɗa yace ana biyan wannan maraya kaza, mun karɓi kaza, lokaci kaza zan mai kuɗi. Falyumlil waliyuhu shi ma bil adli, da adalci. An gane wannan? Me yasa aka ce ai adalci? Saboda ana iya azalumci shi wanda ya ba da bashin, ana iya azalumci wanda ake biya bashi. Me yasa ana iya zaluntar wanda ake biya bashin? Saboda shi yaron maraya kin mai yuwa an san shi na da dukiya, ko ba haka ba? Sai a ƙara mai, saboda uban shi ya bar kuɗi masu yawa, a karɓo masu yawa, ko ba haka ba? Ko ko in wawa ne, ana iya ce dukiyar kuma a zalunce shi, domin bai san kuɗi ba, sai a je a ɗebo cikin dukiya sai a zalunce shi. Ko kuma ya zamanto mai rauni ne, ana iya a rubuta mai abin da ba shi ba ne, kuma dole a karɓe shi gare shi, kamar yadda aka yi mana wanga zamani. Idan mutum ya fika ƙarfi ga gwamnati, to sai ya karɓi kayanka da ƙarfi. Kawai kana da gidanka, wani mutum ya zo ya yi takardu na banza, ya je ya ga wanya, kawai a rasa yadda za a yi. A zo kai kana da takardu, shi yana da takardu, ya yi ka kuɗi ba yadda za ka yi, sai ya amshi wannan gidan naka. Abinda mutane suke yi kenan yanzu, ko ba haka ba? Mutum ya aiki takarda ta ƙarya, in ya yi takarda ta ƙarya, ya zo ya gwaji, kai ba yadda za ka yi. In ka ce wajen shari'a, yanzu shari'a ba a yarda ka zo ka yi ta bayani, sai ka ɗauki aboka. Shi yana iya ɗaukar aboka a shekara 10 ana shari'a, ko ba haka ba? Kai ko baka da kuɗin da za ka ɗauka aboka, baka da dukiya, kaga dole sai ya karɓi wannan wuri. Shi yasa sai a yi takardu na banza, a yi takardu na banza don a zalunci mutane. Don haka falyumlil waliyuhu bil adl, Allah ce to wastashhidu shahidaini min rijalikum, sannan kuma a shayadda shahidaini, masu shaidu guda biyu, min rijalikum, na daga mazajenku. A samu mazaje guda biyu adillai a shaidar da su, to wani ga takarda ana biyan, wani bashi ga kaza an rubuta, kun shaida jama'a, mun shaida. Me yasa aka kafa shaidu? Saboda wata rana ko da wani zai yi musu, in yayi musu yace ba a biya tai, sai a zo da takarda. An samu shaidu adillai guda biyu, ba ko da mi shaidu ba, wane kana shaidun wane yana biya, wane kaza an yi takardan gaba rika, eh haka ne, wane kana shaidun ana kaza, eh haka ne, khalas, magana ta kare. Ko da sun yi ƙarya to za a bada wannan haƙƙi, sai dai ranar tashi alƙiyama a bada shi. Amma saboda mutane na gari, mutane masu adalci, yana da wahala su yarda su ɗaukan mukansu abinda za a tambaye su ranar tashi alƙiyama. Shi yasa Allah ce wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini, idan ba a samu mazaje guda biyu ba, to fa rajulun, sai a samu namiji guda, wa imra'atani, da mata guda biyu. An gane wannan? Mimman tardawna min ash-shuhada, waɗanda kuka yarda da su su kasance shaidu, ko daga shaidu masu shaida. Domin bai yiwa a ɗauko shaidu a kawo azzalumai a ce su ne za su shaidu. Mu ko yanzu da an tashi, in za a neman shaidu, sai an nemi azzaluman mutane, su ne ake sawa gaba. Domin wanda al'umma ta yarda da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cewa daga cikin alamomin tashin alƙiyama shi ne za ka iske amana, za ta yi ƙaranci. Sai an zo ana nema, yana da wahala a hidda ko cikin gari guda ko cikin karce guda mutum wanda yake mai amana, sai an ce ku tahi can wuri kaza, in dai ana neman mai amana. saboda masu yin amana za su yi karanci to daga kuma cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda wani mutum ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin kiyama manzo Allah ce mai idza wussida al'amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a idan aka danganta al'amari ba zuwa ga waɗanda suke da shi ba an fahimce ni ba waɗanda suka cancanta ba to alamomin tashin alkiyama kenan to yanzu ko in ka duba ko ina waɗanda ba su cancanta ba su ne ake azawa ko ba haka nan bane ka gani kenan shaidu yanzu ba mutanen da ake nema su yi shaida na gaskiya ba ake nema makadaita ake nema ko ba haka ba sannan kuma aiki na gwamnati yanzu in kana da ilimi ba kai za a daukowa ba sai a zo ka je kai karatu ka samu manya-manyan diploma sai a dauko wanda na kasa gare ka na bai da diploma ko guda ko kuma yana da diploma karami a ce shine shugabanka kaga wasidal amru ila ghairi ahlihi kenan karatu yanzu wato ana nan ana kallo jahillai suna ga shiga gidan radio mafi yawanci su ga abin da sun ka gada ba in za a fatawa ba a tambayin malamin Allah sai kaga mutun ya tsaya ya bidi wani malami can ya san mallamin nan dama ba wai wani karatu yayi ba kuma ba wani jin tsoron Allah yake ba sai ya mai tambaya sai ya bashi amsa yazo ya aika taban na sai da an tambaye shi ya an kai yace a'a malam wani ne sai ya tambaya na tambaye wani mallami yace mini kaza koko mutun ya kama yawo da tambaya sai sai ya kai inda ake mai abin da yake so yazo ya tambaye wannan malam yace mai haram to shi ko ba haka yake so ya ji ba sai shi tace yazo ya tambaye wannan malam yace mai haram yazo ya tambaye wannan malami yace mai haram to kai yazo wajen wani malami sai ya sa jaka biyar cikin envelope sai ce mallam ga wata yar kyauta nan da kawo sadaka sai ya karba sai ana dan hira kadan sai ce to mallam wata yar tambaya ta gare ni ai ka buka zaka 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 sai ce ka to wasu malamai sun ce maka ruhi da kaga shi ya sa jaka biyar cikin cikin aljihu ya ce maka ruhi da wadancan wuraren bai gabatar da komai ba amma nan yana so a ce mai maka ruhi to in duk malaman duniya sun ce ma abu kaza harasna in dai haramun ne ya za a yi kuma halal bata kuma halas ba wannan bata ma wato masu kudi da gwamnatoci da mutane suna bata maka su lokaci na saboda suna tahiya ana musu fatawa irin abin da ransu yake so wani duk duniyar ga in dai ba abin da yake so an kai fatawa ba ya kama yawo siyasa mun da zame wannan fatawa kenan kaga ana so a danganta al'amari ba zuwa ga da suka cancanta ba gidajen rediyo mu muna kallo da tele waɗanda suke zuwa su yi alƙalancin musabakoki sai ka iske an aza musabaka ba hafizan alqur'ani ko guda wai kuma yi musabaka alqur'ani za a yi kuma hafizan alqur'ani za a yi ma alƙalanci ya zaka yi kai kai ma wanda bai haddace alqur'ani alƙalancin musabaka ba iya ka wai an dauke ta wai neman abinci yanzu sai a zo ayi alƙali biyar ko shidda suna nan suna dibi ayi ta kawo wacce to kashe sa da yawan waɗansu ba su ma taimaka ma musabaka waɗansu kuma suna zagin musabaka kai ɗalibin alqur'ani an ja mai aya ba daidai ba ya karanta daidai malam ya ce ba daidai bane shi ko ɗalibi ya ce daidai na an duba kuma an iskiyaro shi na da gaskiya saboda bai sa alqur'anin ba ina fata an fahimce ni kenan dole sai an zaɓi waɗanda an ka yarda da su wani an yarda da shi an sa amintacce na sai a sanya shi da haka za mu ci gaba cikin addini turawa ko kai dan wane in baka iya ba a saka gaba ba wanda zai saka gaba sai wanda ya iya shi yasa kasashen su kullun sun ci gaba mu ko fa in ka zo ka iska director minister wane ne kowa shina da kujera sai ta gindin zama akwai uwa ta cikin wannan guri duk ma'aikaci wanda ka iske ka sai dun Niger inda zaka zo in ka iske mai shara to wallahi kai hankali akwai dalilin da yasa ka shara wurin nan ba banza ba akwai na shuhurin nan shi yasa yake shara da ka taba shi ka tabo tashi hankali in ka iske mai aiki kaza akwai na shi in ka duka gaba ɗaya silsila ce ko an tara shi da wannan wuri kana jin an yi mai wani wuri haka ne za a yi ta saboda kowa yana da shi ba wai ilimi ɗaya na gaba ka aiki ba mun fahimci wannan to Allah ce min mantar daula min ash-shuhada waɗanda aka yarda da su daga cikin masu shaidu matan nan me yasa aka ce mace biyu namiji guda saboda turawa yau suna nan suna yakin mu suna cewa musulunci yare na mace a ce mace biyu namiji guda wane ne sai a ce a musulunci bai girma mace ba ai musulunci yare na mata musulmi suna can amanan mata waye an tauye ma mata haƙƙin su duk wannan yana daga cikin yaƙe-yaƙen da ake mu a wannan lokaci sai a rasa kuma wanda zai zuwa tsaye kai abin bakin ciki ma wani tare da gwamnati yake yana wayi kokarin cewa wai malamai ba su gane ma ayoyin da ake karantawa bane an zalunci mata akwai abin bakin ciki cikin wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi wannan shari'a kenan bai dace ba wani mutum ya zo yi ma Allah karan tsaye to dalili Allah ce an tadilla ihdahuma dai daga cikin su za ta iya mantawa domin dalla in ji wadansu malaman tafsiri na zakuwa bi ma'anar nisyan na manta an gane wannan sannan kuma fatuzakkira ihdahuma al-ukhra sai dai daga cikin su ta tunatar da daya bai ce dai daga cikin su ba ta tunatar da waccan ba a'a ko wacce daga cikin su tana iya tunatar da irwata domin bai ce an tadilla ihdahuma fatuzakkira al-ukhra sai ce fatuzakkira ihdahuma al-ukhra yana yiwa waccan ta manta waccan tunatar da ita yana yiwa waccan ta manta waccan tunatar da ita me yasa muka ce dalla bi ma'anar nisyan saboda didduhu kalmar da ta zo kishe shi an tadilla ihdahuma, in mun ka ce ta bace, fa tudhakkira, kaga dawo da shi bisa ga hanya, a'a ta manta sai ta tunatar da ita. Kaga diddu wato al-istizkar shine an-nisyan, idan ka manta za a ce ka tuna, ba za a ce ka bace ba. Mun fahimci wannan da kyau? To wannan shine shari'a ta ce, me yasa Allah subhanahu wataala yace mace biyu namiji guda? Saboda mata abin da ya shahi harkokin kasuwanci ba abu ne wanda suke yi yau da gobe. Shaidan mace yanzu kasuwa, kahin mace ta zo a yi shari'a da ita kasuwa, a ce yanzu an samu mata biyu shaidu, yaushe ne? Cikin kasuwa yanzu zaka rasa mazaje guda biyu, yanzu sai muka shaida sai ka je ka nemo mata biyu? Abu ne mai wahala. An gane wannan da kyau? Amma shari'a ta ba mata dama ga abin da suke da inci akan shi. Yanzu misali, mace tana iya ta yi shaida cewa ta shayar da kai nono, ko ba haka ba? To da Allah ya bata wannan iko, namiji ba a karɓar shaida sai a wannan wuri shi kadai zai ce wance ta shayar da wani, amma mace sai a karɓi shaida ta cewa ni na shayar da wani, ko ba haka ba? Kuma ana karɓar shaidar mace idan ta ce tana da ciki. Shi yasa Allah ya ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Sannan akwai shaida inda namiji shi haramun ne gare shi mace aka ba izini, shine idan mace tana da wani aibi, ana son a san aibin ta a yi shari'a, dole mata ƴan uwanta suna za su duba su ce tana da wannan aibi, ko ba haka ba? Namiji yana zuwa ya tsaye, shi Allah subhanahu wataala ya rarraba, akwai inda namiji ne ya cancanta, akwai inda mace ce ta cancanta. Shi yasa kowa Allah ya adana shi bisa ga tafarki ne. Amma a zo a ce maza da mata duka ɗaya ne, sannan kuma komai za a yi duka ɗaya ne, to wannan ƙarya ce, ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi. Kawai muna ɓata maka mu lokaci ne. Domin mi? Domin ana son mu koma rayuwa ta Turawa, mace ta yi aikin da duk namiji yake yi, mu koma rayuwa irin rayuwa ta Gwarawa. Domin yanzu in ka tafi ƙasashen Gwarawa, ka tafi nan yanzu Ibadan Najeriya, ka kwada irin nan Benin, za ka iske mata suna noman doya, mata suna noma tare da mazajensu, ko ba haka nan ba ne? Mata suna dako, ka iske mace a zama ta buhun siminti ta ɗauke shi ta sa kai, ko ba haka nan ba ne? Mata suna aikin kwadago na gini, to wannan aikin Gwarawa ne. Ina fata an fahimce ni? A'a, zancen a daidaita tsakanin mace da namiji bai kuta su ba. Miji shina cikin gida, mace tana shago ƙasashen Gwarawa. Mace za ta je ta yi hukun shago, ita za ta yi kaza, ita za ta yi kaza, ita za ta yi kaza, ita za ta yi kaza. Shi ko yana nan zamani, sai dai in ya dawo ta dawo ta kawo mai kuɗi, ta samu kuɗin shagiya sai yi harkoki dai. In yana da mata hudu, su za su yi tallar ruwa, su za su yi talla, su za su yi hukun shago, su za su kawo mai kuɗi, yana kwanci ne. Shi dai iyaka ta yi ma ɗiyan shi wanka, ya zama tare da su, yana musu hira cikin gida. Wani mutum ne zai rasa irin wannan rayuwa? Su kuma Turawa da mata da miji kwantara ce, in kana aiki tana aiki, gidan haya gaba ɗaya za ku biya. Idan yaro ya kai shekara 18 ba za a ɗauki nauyi ne ba, ya je ya ci da kanshi. Shi yasa wata yarinya a ƙasar Ingila wani yake ba mu labari, uwayenta ta kai shekara 18, ɗakin da take cikin gidan haya take yi da ita da samarinta, tana da samari. Yanzu da suka yi faɗa da ita da samarinta, wanda an mai kuɗi sai ta samu talaka, bai kai ga wancan kuɗi ba. Shi ko wanga bai yabe kuɗin haya, uwayen sun kace to ai waje fata, ko ba shi ne kitan fata ba? Ita ce ba mu gidanmu, sai dai su je tun su samu wani wuri tun da talaka ne. Ina fata an fahimce ni? To wannan ita ce rayuwa. Ɗanka kana gani da ya kai 18 ka kore shi, ɗiyarka yanzu kana yarda ka ce ka kore ta, sai ta ina? To shi yasa kullum kun kaga muna lalacewa, saboda mi? Saboda su Turawan nan sun san duk al'ummar da ake son a lalata sai an shigo ta hanyar mata. Da an shigo ta hanyar mata, wallahi sai an halaka ku gaba ɗaya. Shi yasa kaga an hiddo wani proje, an ce a rarraba ma mata shanu. Me yasa aka ce a rarraba mata shanu? Mace tana da saniya biyu, tana da saniya uku, tana da saniya hudu, amma har yanzu baka taba jin an ce an ba wani namiji guda saniya ba, ko ba haka nan bane? To madalla me yasa? Saboda ana son mata su jagorance ku. Kaga ba kauye yana nan, an ba mata sai saniya uku ko hudu, ko wace tana aihuwa ta kai saniya goma. Shi ko yanzu yana da yaya, to wa adda gida yanzu? Idan aka ce za a aure yar ta, wa zai mata kaya? Sai ta sai da saniya guda. Idan dan tana son kasiya yayi kabu kabu, ita za ta sai suwa. Kai ko uba kana nan son tolo. Shi yasa in ma anka zo neman aure, uwa ta ce bata yarda ba, ita ga wanda take so, kai ka ce ga wanda kake so, ya za a yi? Dole wajen uwa za a yi. Iyaka ka ce a'a, kai baka yarda ba a daura aure kaza kaza kaza, kai baka ciki, ce maka ba mu komi. Banyin komi ta ce sai ba kai, shikenan. Sai a zo a daura aure kuma ta yi ma ɗayanta kaya, kai baka da komi. Amma she ka kongo, baka da wani amfani. Shi yasa wai mutane suna ba su ganewa, ana ba mata ba a ba maza, don saboda su jagorance ku. Duk mutumin da mata sai ta fi shi hali, in ba addini gare ta ba, dole ita za ta jagorance. Yaya za ka yi kana talaka, matarka ka auri mace mai sai da abinci, ita ka ɗaukar gida haya, ko gida ka ɗauka haya, ita ka hidda maka kwanon ka na abinci, ɗiyanka ita za ka hidda musu kwanon abinci, ta wace magana gare ka? haka da wata magana. Amma in kai ga ci da matarka, kai gabata kuɗin taxi, kai gabata kuɗin kaza, kai gabata kuɗin kaza, kai ne jagora, dole sai abin da kace za a yi. Yana da wahala mace tana da dukiya sai maka biyayya, billahi la ilaha illa huwa. Yana da wahala. Sai irin su Khadija, ummuna Khadija radiyallahu anha, matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tana da dukiya amma sai yi kasa kasa da kanta, ta sadaukar da kanta, ta sadaukar da dukiyarta dan saboda ta yi hidima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma irin waɗannan suna da wahala sabu a yanzu. Yanzu bakin abin da mutane suke so su baka ƴaƴansu don saboda su suna iya jingina da kai. Duk wanda ya gaba zaka iya taimaka mai zai baka ɗiyace ba. Balle kai tunanin mace wai yanzu taimaka maka. Zancen taimako bai koma ta so ba tunda gidansu an gaya mata. Ki yi asusu ki shiga adashi. Gishiri na dala biyar in babu in kin ka kar ki yarda ki soke dala biyar kin kisa cikin namiji. In za a dauko wa a ce wajen mai tebur a amso, in mai gida ya zo a faɗa mai mu amso gishiri na dala biyar. Shekarar ka goma matarka ta taɓa sayan omo na dala goma ga gida ta ce maka ta yi maka fi sabilillahi. Da ka taho aka ce mun amso omo na dala goma, mun amso kaza, mun amso kaza, mun amso kaza, mun amso kaza, ba ta iya sawa dukiyar ta fi sabilillahi ta taimaka maka. A ina mun ka samu wannan? To don haka ƴan uwa musulmi, dole na zancen a daidaita tsakanin maza da mata ƙarya ne. Allah ya ba kowa na shi aiki. Mace Allah ya yi mata tata ɗabi'a, ya yi mata tata halitta. Namiji Allah ya mai ɗabi'a, Allah ya mai tashi halitta. Akwai aikin da ya dace da mace, akwai aikin da ya dace da namiji. Daidaitawa tsakanin mace da namiji shine kowa ya je ya aikin shi. Shikenan, mace ta je ta yi aikin da ya dace da ita, namiji ya je ya aikin da ya dace da shi, shine an daidaita. Amma in an ka ce da mai ƙarfi da wanda bai da ƙarfi dole sai sun yi aiki iri ɗaya, wallahi ba a yi gaskiya ba. An fahimce ni? Mu kan mu nan ga mutane ƴan adam, Allah ya bambanta mu, ƙarfin mu ba ɗaya ba, dukiyar mu ba ɗaya ba. Kai yanzu wani shi na iya ɗaukar buhun masara, wani an ka ce a zama buhun masara, tabbata yau shi na mutuwa don bai iya ɗauka sai. To yanzu an ce a daidaita tsakankanin su, wannan buhu ɗari, wannan buhu ɗari, an yi daidai. Daidai wannan a zama buhun masara, wannan kuma mai iya ɗaukar tiya guda a zama tiya guda tiya biyu. Shikenan, wannan shi ne adalci. Allah ya gane da mu. فتذكر احداهما الاخرى سيتتناتد da ita. Waɗansu masu tafsiri da suka ji ba mu sani ba ko sun ji tsoron turawa ne, sai suka ce fatuzakkira ihdahuma al-ukhra, mace biyu sai ta zama to daidan namiji, kenan ta mai da ita kamar namiji, domin daga at-tadhkir ne, at-tadhkir kuma shine muzakkar, saboda suna jin tsoro wai mace biyu su zama to daidan da namiji daya, ba haka ne ake nufi ba, a'a ta tunatar da ita, wannan shi ne abin da ake nufi. Allah ya ce to wala ya'bashu hada'u idza madu'u, masu shaidu kada su kiya su ce ba za su yi shaida ba, idza madu'u a lokacin da aka kira su. Wannan haramun ne, ka san haƙƙi ga yadda yake, a kira ka ce ba za ka zo ba. Dole ne in dai haƙƙin nan bai tabbata sai da kai to haramun ne. Amma in yana iya tabbatuwa ba da kai ba to ya zama to fardu kifaya. Idan misali shaidu mutum goma ne, ana buƙatar shaidu biyu, to dan wani ya kiya in dai wani zai je to babu matsala. Amma in dai shaidu biyu ne kuma in babu su haƙƙi ba zai tabbata ba, to abin ya zama to wajibi su so. Wannan wajibinka ne kai shaida. Sai dai in kana jin tsoro to sai zama to kada ka ji tsoron kowa sai Allah. Wani ya ce maka in kai shaida ni yi kaza sai na kashe ka. To in ka ji tsoron shi baka ji tsoron Allah ba, kai asara. Domin Allah subhanahu wataala ya kamata ka ji tsoron shi. Duk wanda yace zai kashe ka ba zai iya kashe ka ba sai Allah ya so. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Bai yiwa wata rayuwa ta sarwanta in ba da idnin Allah subhanahu wataala ba. An fahimce ni? Ko ka ce ba za ka zo ba saboda shi wancan mutumin kana son shi abokinka ne ko dan uwanka ne, kana jin tsoron alaka ko ta kare ko surukinka. Kana jin tsoro in kai shaida ana biyan shi jika 200 ya ce ma to tunda kai shaida ana biya ta ni na san matakin da zan dauka. Iya ta ni ina idan amshi ta. To shi ko yana jin tsoron shi shi hasaran madan. Ko baka gane ba ya hisan shi boye gaskiya ce to abin nan dai Allah ya gafarta mana. Bai zuwa. Shi yasa Allah subhanahu wataala ce in za ayi shaida, ayi shaida da gaskiya. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. In za kun shaida ya kun duk kai imani ku yi shaida tsakanin ku da Allah, domin wannan wanda kake tsoron kai ma shaida ko wanda kake jin kake son kai ma shaida ta zalunci, in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima, shi wanda za a yi ma shaidar dan ya zamanto talaka ko ya zamanto mai kuɗi, Allah subhanahu wataala ce fi cancanta ka duba lokacin za ka yi shaida ba wannan mutumin ba. An gane ni? Sannan kuma ba a son ka dibi mutum, wato walau ala anfusikum, in za ka yi shaida in kai mai gaskiya ne ko kanka ne za ka ce abu haka yake, mai adalci ko ba haka ba? Wane ne ya yi kaza ka ce ni ne? Shikenan. Wane ana biyar ka kaza? Ana biya ta walau ala anfusikum. Allah ce awil walidaini, ko ana biyan babanka kuɗi, ana biyan babanka don san mil anta da kai kai kuma kana daga cikin shi in ka zo baka cewa to gaskiya babana na ina tsoron hitsi ne mai fa to ko ya tsi ne ba Allah ba zai tsi ne maka domin Allah ne ya ce a gabatar da shaida sai ka ce to baba gaskiya sai dai ku yi hankuri zakka 200 akai biyan ku fi sabilillahi khalas magana ta kare awil walidaini wal aqrabina ku dan uwanka ko wane ne kai ka faɗi gaskiya wannan shi ne abin da ake bukata wala ya'bash shuhada'u idza mad'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajli Allah ce kada ku kosa wajen rubuta bashi saghiran aw kabiran babba ne ko karami ila ajlihi zuwa ga lokacin sa wani sai ce kai dala kaza ba sai a rubuta ba a'a in dai bashi ne ana shaka kai a rubuta domin zai yiwa lokaci yazo a rasa nawa ne wani ce jika 10 ne wani ce a jika 15 ne wani ce jika 7 da rabi ne kaga al'amari sai shi sai zan manna musamman bashin da ke raguwa yana karuwa ana biya sai jika 100 ya kawo kayan jika 100 ya amshi na jika 50 kaga in ba a rubuta ya kawo 100 ba ya karbi na jika 50 lissafi na iya rikicewa shi yasa Allah ce kada ku ji wato ku kosa kuna ganin abin yau da gobe ana rubuta a'a kada a kosa wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi zuwa ga lokacin shi lokaci kaza bashin nan za a biya in Allah ya hore mai ya biya in kuma bai samu lokaci ba wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara Allah subhanahu wataala ce to zalikum aqsatu indallah wannan shine mafi adalci a wajen Allah a rubuta da rana kaza da wanda ake biya da wanda yake biya da lokacin da ya kamata a karba wa aqwamu lishahada kuma shi an mafi tsayuwa ga shaida ma'ana shi zai hitaye makon mutane a samu a gano bakin zari in an taho wajen shaida da an zo an iske rubuce an iske shaidu magana ta riga ta kare amma in babu shaidu ko babu rubutu to kun ga za a shiga cikin matsala sai dukiyar wani ta salwanta wa adna alla tartabu shi an mafi kusa ga dacewa alla tartabu dan kada ku yi shakka domin shakka za a shiga daga lokacin da nimmance ko kai kammance ko ka kara min ni ina shakka daga lannan mun shiga cikin shakka juna sai kaga kana ganin mutumin nan iska ba kara min kudi ne bare ni zalunce ni kai zalunta sai kike sun shi ce kaza shi ko wanga yace kaza shi ko wanga yace kaza kaga daga nan sai a samu matsala wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum sai in ya kasance kasuwanci ne wanda kuke yi a halarce tudirunaha bainakum wanda kuke yi tsakankaninku falaysa alaykum junahun alla taktubuha to wannan babu laifi gare ku wanda ba za ku rubuta ba a wata qira'a illa an takuna tijaratun hadiratun tudirunaha bainakum sai zamanto tijaratun wato tijaratun hadiratun sai zamanto wato shine wato ismu kana amma ai an kace illa an takuna tijaratan sai zamanto illa an takuna safqatu tijaratan domin nan khabaru ismu kana sai zamanto mahdhufun ne an gane wannan da kyau falaysa alaykum junahun alla taktubuha babu laihi akan ku idan buku rubuta ba in ya zamanto misali a sai kaya ne yanzu misali in je sayan wani abu shago in ba da dala 40 a bari to wannan ba sai a rubuta ba an gane wannan amma in abu ya zan babba shi ma ana son a rubuta duk wanda zai sayan gida ya kamata a yi takarda a je gidan alkali a yi takarda ko a gidan jinin juju a yi takarda don gida abu ne wanda yake da muhimmanci musamman ma yanzu su turawa ma ko ɗan mutane namu in ba ƙauyuka ba ba a yarda takarda gidan alkali tunda baka san gidan miliyan 100 kace ka zo gidan alkali a yi ma takarda ba su yarda sai an ga takarda procurer ya sa hannu ECA ya sa hannu sannan ake yarda amma takarda gidan alkali ba ta wuce rikicin gona ba da sauran irin yan karuruka na turawa san mil 200 mil ana da gidan takarda gidan alkali amma gidan miliyan 100 ko an ce maka da gidan alkali suka ce a'a mu je wajen ECA saboda al'amari yanzu yana ga hannun turawa illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha da an kace tijara shine dukkan saye da sayarwa wanda ake sa tsammanin za a ci riba in bayar a bani ba sai na ba da kuɗi ba a'a duk abinda wani zai bayar a bashi wani abu to ya zama to tijara shi yasa mutanen da suka bayar da dukiyoyinsu da rayukansu fi sabilillahi su ma kasuwanci ne suke yi Allah yace ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi kaga imani shi ma kasuwanci ne wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kai imani kai jihadi duk wannan shi ba kasuwanci na domin aljanna kace so Allah subhanahu wa ta'ala ya baka aljannan nan ku da Allah zai baka tafi abinda kai kabba Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan da kyau wa ashidu idza tabaya'tum ku sanya shaidu a lokacin da kuka yi ciniki musamman in cinikin nan yana da muhimmanci cinikin gida cinikin mota cinikin wani abu wanda yake mai tsada to ya kamata a sanya shaidu saboda su shaida a zo a kawo shaidu to wani na shaidi kaza na shaidi kaza don me Allah ce ai hakan ga saboda a ƙetare tashin hankali a ƙetare fitina abubuwa na kuɗi yanzu babu mutunci ga mutane sannan yanzu yan 419 sun yawa, internet ana 419, gidaje ana 419, ga sunan al'amura. Sai mutum ya sayar gidajen waɗansu mutane ya tafiya sai kaga in babu shaidu an yi banna. Wa ashhidu idza tabaya'tum, Allah ce to wala yudarr katibun wala shahid, kada a cutar da katibun shi mai rubutu wala shahidun koko mai shaida, cikin su kowane ya zo ne aiki na gaskiya ba ya zo bane don a cutar da shi. An gane wannan? Don haka a cikin musulunci la darara wala dirara, ba su cutarwa a cikin addinin musulunci, domin yadda baka son a cuce ka haka kowa bai son a cuce shi, yadda baka son a ƙara ma haka kowa bai son a ƙara mishi, yadda kake buƙatar a rahamshe ka a taimaka ma haka kowa yake buƙatar a rahamce shi a taimaka mishi. Wa in taf'alu, in ko kunka aikata wannan, ma'ana kuka ƙetare iyaka, fa innahu fusuqun bikum, to haƙiƙa wannan fasikanci ne wanda kunka aikata, fasikanci ne ka aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya hani. In kai hakan kai fasikanci. Sai dai fasikanci kala biyu ne, akwai fasikanci wanda zai fitar da kai daga cikin musulunci kai tsaye, akwai fasikanci wanda kana nan ciki, kana nan matsayinka na musulmi amma kana matsayin mai kaba'ira. Mu'tazila da khawarij su a wajen su da ka aikata aiki na fasikanci ka kafirta. A wajen mu'tazila in ka sha giya kai kafiri ne, a wajen mu'tazila in kai zina ka kafirta. Amma ahli sunna suka ce a'a, shi fasikancin nan kala biyu ne Allah ya bambanta. In ka tambaye su sai su ce ai Allah ya ce afa man kana mu'minan ka man kana fasika la yastawun, shin mumini yana zaman tuwa da fasiki? Sun ka ce to Allah ya ce mumini da fasiki, kaga ku kenan ko imani na Allah ya kawo kishi fasikanci. An gane wannan? Amma idan ana son a tattauna da su sai a ce musu a'a, ko dan su ayoyi Allah subhanahu wataala wani lokacin ya kawo fasikanci ba kishi ya bane da kafirci, yace walakinna Allaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan, kaga Allah ya bambanta tsakanin al kufr wal fusuq. An gane wannan da kyau? Sai zaman to fasikanci kala biyu ne a wajen ahli sunna wal jamaa, fasikanci ba zai fitar da mutun daga musulunci ba in dai kaba'ira ne, sai dai fasikanci irin na shirka wannan zai zaman towa matsayin kafirci. Mai shan giya mu ba mu ce mai kafiri ne, mai cin riba ba mu cewa ya kafirta. An gane wannan? Domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba, ya bude ayar wanda suka yi imani. An gane wannan? Mai yin aikin banki ba mu cewa wannan dukiya da yake ci ya kafirta, a'a, amma yana da matsayin shi musulmi mai sabo. An gane wannan? Mutumin da ya zina ba a cewa ya kafirta, amma su wajen mu'tazila da khawarij da kai zina ka kafirta. Shi yasa shikenan sai a bada dama a ce aje a kashe mutane. Wannan shine yasa yanzu da yawa daga cikin waɗannan da ake ce ma ƴan Da'ish waɗanda a ƙasar Iraki, su a wajen su duk mutumin da ba tare da su ba kafiri ne, da kai sabo guda shike ne su kashe ka. Allah ya tsare mu. Wattaqullah, Allah ya ce ku ji tsoron Allah. Duk wani umurni da za a yi sai a ce aje tsoron Allah. Duk wani umurni wanda za a yi a ce a ji tsoron Allah, domin tsoron Allah shine babban jarin. In babu tsoron Allah babu komai. Lokacin da mutum yanzu ga azumi muke yi, me yasa in ka shiga dushi baka shan ruwa? Allah kike jin tsoro? In ba dan ji tsoron Allah ba sai ka sha ruwanka ka hito cikin mutane ka ce azumin nan yau yana da wahala sosai, shikenan me za a yi? An bance ni da ka tashi wani abu ka tuna Allah, shikenan sai ka bari. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun wal ladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Masu imani da sun tashi aikata wani abu koko suna cikin aikatawa suka tuna abin nan, Allah bai son shi sun daina. In ba ko tsoron Allah ba wallahi ba za su bari ba. Wattaqullah, ku ji tsoron Allah. Wa yu'allimukumullah, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da ku. Wadansu sun ka tashi wannan fasara aya, in mutum Allah ya bashi ilimi an ka ce kai wane Allah bashi ilimi, sai ka zo an ce ai an ce wattaqullah wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah, Allah ya baku sani. A ba haka ake nufi ba wannan wattaqullah, ku ji tsoron Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah kuma Allah yana sanar da ku dokokinsa. Domin nan wawu ga ba wai shi ittaqullah fi'li ne wanda yake amri ne, da jawabul amri da sai a ce ittaqullaha yuallimkumullah, ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku. Amma da anka ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah, sai anka kawo wawu, ba a yi ma wato wannan fi'ili jazma ba, sai anka ce wayuallimukumullah, kuma Allah yana sanar da ku. An fahimce ni? Shi yasa wadansu sai an ce da kana ji tsoron Allah zaka samu ilimi. A wannan aya akwai ayoyin da suke tabbatar da wannan, ina fata an fahimce ni, amma ba wai wannan aya za a fassara ba. Aya ta cikin suratul anfal, ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al azim, wannan aya ita ce take nuna cewa in kana jin tsoron Allah to Allah subhanahu wataala zai baka ilimi in tattaqullaha in kun ji tsoron Allah yukaffiru ankum sayyi'atikum ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Allah zai sanya muku furqana alfurqan sun kace huwa ma yufarraqu bihi bainal haqqi wal batil abinda ake rarrabawa tsakanin gaskiya da ƙarya an gane Allah zai baka ilimi in kana jin tsoron Allah in kana jin tsoron Allah in kaga abu baka gane mishi ba shubha sai ka bar shi in kaga abinda baka sani ba sai kai na mai halalli wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukumullahi fi sayhi wajhi malai fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun sai je tambaya bayyar dai aikata wani abu sai ya tambaye malamai kuma malaman nan wadanda yake tabbatar da ganin alamun cewa za su fada mai abinda Allah ya ce ba wadanda za su bibin kallon matsayin shi ba ko kusancin shi zuwa gare su su gaya mai wata fatawa da ba ita ake so ba an gane wannan da kyau wallahu bikulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga dukkan komai Allah ya san komai Allah ya san duk abin da kowa yake son aikatawa mai son aikata alkhairi Allah ya sani mai son ya aikata sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya sani wa yu'allimukumullah Allah yana sanar da ku yadda zaku gudanar da rayuwarku da wannan aya malamai sun ka kafa hujja cewa masu mazhaba ta ilmaniya laicite Allah subhanahu wa ta'ala ya bata alaƙar su domin mi domin nan zancan bashi ake yi su ko laicite shine alaƙan mutun da ubangijin shi tsakanin shi ne da ubangiji ne alaka ka kuma da mutane to kuma alaka kace da mutane kenan Allah bai da alaka tsakankanin mu haka suke cewa laicite an gane wannan ma'ana alaka ta da ni da abokina ko da matata Allah bai shiga ciki amma alaka ta da ubangiji na to shikenan wanda yazo coci ya sai coci alaka shi ce da ubangijin shi an gane ni shi yasa dukkan kasashen musulmi yanzu an maida su laicite ko ana ta maida su laicite gwamnati ba ta da alaka da masallaci yanzu in shugaban kasa gina masallaci da kudin kasa sai a ce bai da gaskiya sai a ce laicite ce ai mu laicite muke ka tro 20% musulmi ne amma gwamnati ba ta iya gina masallaci ba ta iya gina makaranta ta addini ba ta iya taimaka ma addini don mi wai laicite shine infisalid dini an daula a raba daula da addini amma gwamnati tana iya ta gina gidan baro na kowa ne in malami yazo zai yi wa'azi ana iya a bude istar jinal sai hukunci mallan yazo yi wa'azi ai wa'azin kasa ko ba kanna ba sannan in alfabulandi yazo ko bob marley inda shi na da rai da sai yazo can kuma shi abinai babu wanda zai yi magana kenan kaga wannan laifike kenan amma an ce Niger ka 20% musulmi da amma su ko 1% su ne abba musulmi ba amma kuma bamu da izinin cikin dukiyar mu ayi muna aikin da ya kamata ayi amma to ga Allah ya hudi yadda ya kamata ayi mu'amala ta bashi kaga kahin a azab bank mondial kahin a azab kaza kahin a azab kaza duk wadannan dukunci suna cikin alqur'ani mai girma don haka wannan ƙarya ce Allah ya sanar da mu yadda zamu yi mu'amala sannan Allah ya gwada mu kowa haƙƙin shi zancan a ce musulunci ya tayi mata haƙƙin su ƙarya ne idan wani mutum ya zalunci mata tayi wannan ba shine hujja akan musulunci ba kun san akwai wata magana da tana da muhimmanci kullun in wani musulmi yayi wani zalunci sai a dauko shi sai a buga mu duniya dan wani ya kashe mata tayi ka gaya mini aya wadda tace mutum ya kashe mata tayi laihin musulmi wanda musulmi ya aikata musulmi bai shangiya ko musulmi wasu shangiya nan Niger akwai gidajen giya ko babu Nigeria akwai gidajen giya ko babu kawo min aya wadda ta halatar da shangiya to dan wani musulmi ya ji ya shangiya sai a kafa mu hujja da wannan a ce wannan hujja ne gare mu a in musulmi ya aikata abinda bai dace ba sai a karanta aya a nuna mai abinda ya aikata bai dace ba amma kuma ba musulunci ne ba qur'ani bane yanzu yace mutun shi shagiya ko qur'ani yace mutun yaje yin zina mun koyi wannan da kyau kenan ba a dauko mummunan misali a buga misali gare mu amma zan ce a nemi mu mata haƙƙin su wannan magana ce tana da buƙatar abubuwa guda biyu na farko in an ce musulunci ya dudde badda ake yi yanzu masu zancan kare haƙƙin ɗan adam ba su kiran malamai ko suna kira sai dai su zo su yi ta maganganun su saboda mi saboda in za a zo a yi magana in ka ce musulunci ya tauye ma mata haƙƙinta to tambayar da za a yi musu ni adda musulunci ni adda qur'ani ni adda hadisi to wane ne ya tauye musu haƙƙin su Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna sun ka ci amanan mata ga yamuna in ka kwadi shikenan da nan mun kare da kai dan mu mutunta ka da cikin sahun musulmi dole na ayi wannan magana amma ba su kiran malamai musulunci ya ci amanan mata an ci amanan mata an tauye musu haƙƙin su wa ya tauye musu haƙƙin su Allah tunda mu musulunci muke yi nan da an ka ce shaidu guda namiji da mata biyu wa ya fadi Allah to Allah na yi cuta Allah na yi zalunci sai ka bani amsa kaga bayyana da shi sa kullun ba su kiran malamai a yi ba da su sannan na biyu abinda muke tambaya su mata da ake zance in za a kasa mace kala uku za a kasa ta na farko akwai mace wadda tana karkashin mahaifinta babanta ko mu ce ubanta daga lokacin da anka haife ta har lokacin da za ta girma ta kai lokacin da za ta kai aurewa zai kula da ita babanta ko idan ta yi aure daga lokacin da ta yi aure in dai ba auren nan ya rabu ba har lokacin da za ta mutu ga hannun mijinta wa zai kula da ita to idan mijinta ya mutu za ta dawo ga babanta ko idan babanta ya mutu ƴan uwan mahaifinta su za su kula da ita to kaga mace ta biyu kenan to sai kuma mace ta uku wanda ba ta karkashin mijinta ba kuma ta karkashin babanta wannan kuma tana karkashin wa tana karkashin ƴan siyasa su za su dauka ta su kai ta inda suka ga dama ba ta tambaye wata inda za ta zuwa difa wajen kongre ba ta tambaye ubanta inda za ta yi wajen kongre ba ta da wani kaidi ba ta da wanda ke kula da ita abinda ta ga dama shi take aikatawa cikin gidansu ma ta yi karhin ubanta tana da geto tana da daki wanda take kawo samari ba da jina ai mata magana to wannan kuma ita ce ɗiyayyen siyasa su suke jan ta su kai ta wajen siyasa su suke taro da ita su suke kai ta wajen kidi in za a yi kokowa ko za a bude kongre sai sun zo sun yi waka a tai da su france a tai da su ina a tai da su ina to waɗannan ƴaƴan su ne su su je su nemi musu haƙƙinsu amma wanda a karkashin mijinta haƙƙinta yana karkashin mijinta wanda a karkashin babanta wannan haƙƙinta yana karkashin babanta daga nan mun rarraba musu mata Allah ya ganar da mu wattaqullaha wa ya'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim Allah masani ga dukkan komai ina ganin lokaci ya kamata mu dakanta lokaci ya kawo jiki abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta